Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma in sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah a yau ina so a mun karin bayani akan makamin nukiliya ko makamin kare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Kasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? Ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Kasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yi bane su mallake shi? Ko an taba harba wannan makamin a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama dake Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda yake
lalle mai tambaya yayi tambaya da dama. Na farko yana tambayan menene makamai kare dangi, wato nuclear weapons. Lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce. Makamai ne masu karfin zafi sosai, wanda za a ce bomb ne, amma bomb ne mai zafin da zai gone, irin gone wanda zai kai degree na Celsius na miliyon daya ko biliyon daya. Zafin sa kai tunanin zafin ruwan da ya tafasa a wuta kawai. Zafin sa yana kaiwa 100 degrees Celsius ne yake zafin nan yake tafasa, wanda baka isa ka kai hannunka ba. To wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear, wuta ne yake amar da shi, da zafin sa ya kai 1 billion Celsius. Duk inda aka zubar da shi, duk abin da yake da rai a wannan wurin, daga saman sa zuwa ƙasan sa, konewa zai yi urmus. Kuma zafin yana nan har shekaru da dama, illan zai biyo shekaru da dama. So wato lalle wannan bomb din ne mai karfi sosai, wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu. An yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba, irin su America, England da sauran wasu kasashen duniya, da Russia, suna da wannan makamai kare dangi da ake cewa nuclear weapons. Shine tambayan sa na farko, wato menene nuclear. Tambayan sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai kare dangi. To lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makamai kare dangi. Rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya, gabaɗayan duniya. Muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da 200, wato 193 ko 94, sasan kusan 200, amma kasashe guda tara suke da shi. Na farko shine kasar Russia, wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya, wato makamai kare dangi. Suna da shi kimanin 5,977 a duniya, kasa da take binta da samun karfi da kuma yawan wannan abun nuclear ko makamai kare dangi ita ne kasar Amurka, wanda take da 5,428. Sai kuma kasar China ita ne na uku, wanda take da 350. Sai kasar Faransa da kuma kasar United Kingdom, wato England, da sauran kasashe da suka biyo su a baya, wato irin su Israel, Pakistani, India da kuma North Korea. Kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai kare dangi a duniya. Wato muna da Russia, America, Faransa, China, England, Israel, Pakistan, India da kuma North Korea. Wanda yake yake da yawa a duniya su ne Russia, wanda kuma yake da karami daga cikin su ita ne wato kasar North Korea. To wannan tambaya na biyu kenan. Tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai kare dangi gaba daya a duniya. To lallai makamai kare dangi an girgiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake yi a duniya, wato Cold War period around 1940s da aka gama Second World War. America ta tashi tana nan gefe daya, ita Russia ko Soviet Republic ita kuma tana nan a gefe daya. Aka raba duniyan kashi biyu, kowanne yana tuhumar gefe daya, wato wannan ana kira yakin cacar baki.
Amerika ita ce ta dauki ragamar mulkin wato demokradiya da kuma kapitalizm a wannan lokacin, ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin ya gurguzu, su aka raba duniya kashi biyu, ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin Amerika wato kapitalizm. So a wannan lokacin kowani kafka gefe daya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai kare dangi domin kota kwana wato deference. Sun yi an same shi da yawa a duniya, amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lalle wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba, zaman lafiya ba za a samu a duniya ba, sai suka koma suka rarrage suka ceto kada wani kasa ta sake samu. Kai dai a takaice yanzu abinda yake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya, ana da makamai kare dangi 10,700 da wasu abu kai wasu yan kai. A wani rubuce za ka samu ana cewa akwai shi 13,000 a duniya, amma mafi inganci shine ana da 12,705 a duniya. Wanda farko na gaya ma Rasha ita tace a gaba, sai kasa na biyu kuma ita ce Amerika wanda take bin Rasha da wannan kayan fada. Tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro wa'annan abubuwa a duniya ko kuma kasashen da basu da shi za su iya su yi ne? To wannan tambayan babu ba zai yi ba. Shekarun baya lokacin da aka gama yakin tashar baki, duniya suka duba lalle in an ci gaba da kirkiro wa'annan makamai kare dangi zai iya kawo wa duniya matsala, sai aka yi wani treaty na non-proliferation of nuclear weapons. Wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga wa'anda basu da shi sun shiga cewa su ba za su taba nema su yi ba, wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu din. A wannan lokacin aka samu rage, har yanzu muna da aka dawo guda 12,000 dinar. A da sun kai 60,000 a duniya in ka hada. Amma kasashen da suke da su suka rage nasu, wa'anda basu da shi kuma sun dauki alkawari ba za su taba yi ba. Kasashe 191 su kai wannan. Wa'anda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun dauki alkawari ba za su sake karawa ba. To yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai yi sake nema yayi ba. Wa'anda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba sake yin wani ba. Haka duniya take tafiya har zuwa yanzu. Don haka ita Russia tana gaba, America tana binza, suna da kayan su suna ajiye, amma ba wanda zai sake kara nashi. Kuma kasashen da basu shiga ba su ma ba za su yi ba. Kaga irin su Nigeria mun shiga wannan treaty ba za mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nuclear ba. In har zaka tuna ma Afghanistan da Iran har tana neman ta kawo ta yi nuclear abin na kasar ta, amma America da sauran kasashe duniya suka ce ba su isa ba, domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai kare dangi ba. Haka an yi treaty, kuma America tana tabbatar da cewa duk kasar da ta riga ta saka hannu to ba za ta bar su ta yi wannan makamai kare dangi ba. Haka muke tafiya zuwa yanzu. Tambaya sa na karshe da yake cewa an taba amfani da ita, lalle an taba amfani da makamai kare dangi a duniya, amma so daya ko so biyu aka yi da su a wani kasa guda daya, kasar Japan. Duk da lokacin Second World War din ne ake fada wato yakin duniya na biyu, inda Japan tana gaba gaba, America tayi a samu sassauci wurin kawo karshen wannan fadan gagara, sai President Trump wato wannan shugaba America na wancan lokacin yayi order a sake bomb din wannan na nuclear a kasar Hiroshima. Da farko inda aka daga wannan bomb 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama, wajen mutane 200,000 da wa'ansu yan kai aka kashe a wannan bomb din guda daya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki, kasashe guda biyu cikin kasar cities guda biyu, Hiroshima and Nagasaki cikin kasar Japan aka zuba wannan bomb din. America ne kuma ta zuba bomb nata a wannan wuri, shine ma asali ya kawo karshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na ga ma zafin da yake da shi din. Har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bomb din. Zaka san zafin sa har yanzu illan yana nan a wannan wurin, shine ma zai sa duniya tun lokacin ta dauki alkawari bara a sake barin wani kasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya gabaki daya. Bayani da zan kara kai shine wato nuclear lalle an yi ta shekaru da dama kuma kasashe suna yin sane da niyyar samun mafaka wurin abin da yake cewa deterrence and international politics. Don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yakin tatar baki ya kai inta tsakanin America da ita kasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama kasa guda ta rabu har zuwa kasashe 15. Wayansu kasashe da suke karkashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Kasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan kasar. To a lokacin akwai inda da yawa kasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta dauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Akwai kasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin wa'annan wuraren ita ta ajiye kayan. Amma daga baya ta zo ta dauke su duka ta mai da su gidanta cikin Rasha wato a hedkwatansu. Don haka Rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a kasashe 15 har yanzu a duniyar nuclear Rasha ita take gaba kuma makamai na kare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da America. Don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda Rasha ba za ta iya tabari ba. Ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsar da muka ba shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya. Da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.